Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan maraicin assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau rubo bashirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 2531 da kuma 41. A yayin kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen radio amfani da sarauniya da niya FM. A kuma su kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio, sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta shafin mu na Facebook. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sadi Sodengi, tare da ni Maryam Bashir Bagaje.
To kasancewar ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya, haka ma yau 12 ga watan October shekarar nan ta 2017. Zamu kalli batun kiyaye lafiyar kwakwalwa ne a wuraren ayyuka.
Wanda shine taken ranar 10 ga watan October kowace shekara da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe dan fadakar da jama'a kan muhimmancin lafiyar kwakwalwa.
An lura cewa mutane da suke da aikin yi, in nace aikin yi bana nufin aikin gwamnati kadai, kana da sana'a wanda kake yi, wanki kauda guga kake yi, ko kana da office ɗinka da AC da komai, abin da ake gani shine aiki yana da matuƙar tasiri akan wannan lafiyar kwakwalwar taka. Saboda an kula cewa mutanen da suke da aikin yi su suka fi rashin samun matsala compared to waɗanda ba su da aikin yi. To kaga in haka ne ai ya kamata a bawa wannan wurin aiki matuƙar muhimmanci.
Dangane da wannan batun ne yasa zamu ji daga Dr. Asma'u Abugarko daga asibitin Malam Aminu Kano.
Sai kuma zamu ji daga bakin Dr. Sani Labaran wanda yake asibitin kula da cututtuka a jihar Sokoto dan fayyace mana zare da abawa game da wasu cututtuka da suka shige mana duhu.
Amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukan mu na Facebook da Twitter na nan tafi. Sai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. To kamar yadda muka ce a kowace ranar 10 ga watan October kowace shekara, Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don fadakarwa game da kiyaye lafiyar kwakwalwa. Wakilin mu Mahmud Kwari ya sake tattauna da Dr. Asma'u Abugarko game da wannan batun.
Menene yasa kike ganin cewa an kai ga misali su Majalisar Dinkin Duniya sun ce yau za a yi misali za a taron bana ko bana su yi hankali akan batun ma'aikata wajen kiyaye lafiyar su a wurin aiki?
Tabbas haka ne, na wannan shekarar tim din shine kiyaye lafiyar kwakwalwa a wajen aiki. An lura cewa mutane da suke da aikin yi, in nace aikin yi bana nufin aikin gwamnati kadai, kana da sana'a wanda kake yi, wanki kauda guga kake yi, ko kana da office ɗinka da AC da komai, abin da ake gani shine aiki, employment,
aiki yana da sana'a ka
yana da matuƙar tasiri akan wannan lafiyar kwakwalwar taka. Saboda an kula cewa mutanen da suke da aikin yi su suka fi rashin samun matsala compared to waɗanda ba su da aikin yi. To kaga in haka ne ai ya kamata a bawa wannan wurin aikin matuƙar muhimmanci. Sannan a misali akwai mutanen da za su fita aiki tun safe har magariba suna wurin aikin su, wani har bayan magariba ma yana wurin aikin shi, wurin sana'a shi. In kayan miya yake sayarwa yana wurin aiki daga safiya har zuwa maybe bayan magariba, sannan zai rufe shagon shi ya koma gida. To kaga kenan aiki yana cin lokaci sosai a rayuwar mutum. In ma'aikacin gwamnati ne, aƙalla aiki ya ci awa 8 a cikin awa 24 ɗinka. To kaga ko aikin nan tunda ya ci lokaci da yawa, ya kamata ya zama guri ne da kake da nutsuwa. Guri ne da kake da nutsuwa, zaka je da nutsuwarka, zaka dawo gida da nutsuwarka. Saboda nutsuwarka a gurin aiki ita ce fa production ɗinka a gurin aiki. Duk wanda yake da lafiya,
kwazanka,
yawa, nutsuwarka is directly proportional to kwazanka. Shine kuma abin da zaka yi. saboda kaya aikin nan kana cikin farin ciki kana cikin nishadi ba za baka ga wahalar shi ba duk irin wahalar shi ba za ka gani ba wanda ya dauke ka aiki ko shugabanka yana haba-haba da kai bai takura maka irin takurawar da za ka yi mishi abin da ya kamata amma in ya takura maka sai dai ka danne zuciyarka kai amma ba wai a cikin walwala ko nishadi ko adaki abubuwa kala biyu ne suke faruwa a gurin aiki da lafiyar kwakwalwa na farko shine idan mutum ya taba samun matsala ta kwakwalwa ya taba samun mental illness a baya ba shi da chances yana da less chance na samun aikin kanshi because kai da zaka dauke shi aiki indai ka taba jin labarin cewa ai ya taba samun matsalar kwakwalwa wace kalma ba zaka dauke shi aikin ba ko da ku an ce maka ya warke gani zaka yi ai
ka dauke shi
kamar tsangwama da kyama suna shigowa gurin aikin ko gurin neman aikin wanda ya taba samun mental illness a rayuwar shi sannan abu na biyu shine tambayar taka shi kanshi mental illness din yana da tasiri a gurin aiki saboda wasu kuma a gurin aikin suke samun mental illness din musamman abubuwa biyu da aka fi samu shine depression da anxiety depression kamar ciwo na damuwa da bakin ciki da bacin rai hasashe na duniya ya nuna cewa akalla mutane miliyan 300 suna samun wannan matsala ta depression to kaga idan kana da matsala ta depression kana da low quality of life quality zaka cin shi kamar ingancin rayuwa ingancin rayuwa ka raguwa yake yi matuƙa yanda dan abin da zaka iya yi ba tare da wani abu ba idan kana da depression ba zaka iya ba kaje gurin aiki kana koke-koke ko kana ta fada saboda sauran
ko kana hankalinka ka
kace hankalinka ka kace ga tunanin wasu abubuwan kaga ba zaka iya yin aikin yadda ya
ba mai da hankali
hasashe na lafiyar duniya an ce dishi shekara ana losing akalla trillion daya to mental illnesses dala trillion daya
sakamakon wato larurorin kwakwalwa
da babban larurorin kwakwalwa to kaga inda kowa zai samu good mental health kaga wannan kudin ai an yi saving din shi da za a iya amfani da shi a duniya saboda wasu abubuwa
me ya kamata misali in kika kewaya titunan garuruwanmu da biranenmu zaki ga irin waɗannan mutanen masu tabin kwakwalwa suna tsintar leda suna waye da sauransu a likitance dama haka ya kamata a hakura da su ko kuma akwai abin da ya kamata a rinka yi musu mu ne a nan ba ma yi musu misali
gaskiya akwai abin da ya kamata a yi musu a matsalolin rashin lafiyar kwakwalwa wasu ba da yawa ba akwai waɗanda few mental illnesses outcome din su is poor in dai ka same su to watakila you never do well a rayuwa amma da yawan su in dai an gano su shine kamar wannan misalin da kai na waɗannan masu tsince-tsincen su wani lokaci suka samu irin wannan gaskiya amma fa da yawan su kashin da yawa ana warkewa in dai an fahimce su da wuri an zo asibiti da wuri an sha magani yadda ya kamata kuma su mental illness ba kawai fa a sha magani ba ne responsibilities ne na mutane da yawa a misali za a sha
nauyi
ne da ya rataye a kan kowa maganin nan za a iya siyan maganin ma abinda ake cewa affordability sannan maganin nan da na rubuta maka a matsayina na likita ana samun shi a garinku wanda ake cewa accessibility sannan ana iya siya oke na yi maganar nan ko na yi maganar affordability na yi maganar accessibility sannan wani irin support ɗan uwanka suke baka
tallafin
nan yana da matuƙar mahimmanci saboda gaskiya psychiatric illnesses suna da burden
tsaraba da nauye-nauyen
yana da yawa akan mutane ɗan uwa wannan yayi so da wuri sai kaga an gaji amma in dai aka daure aka ci gaban nan in Allah ya ji mutum ko bai warke wai complete 100% ba zai kai abinda ake cewa ya reaching maximum potential din shi
abinda zai iya yi
matuƙa ya kai shi kar wai kawai a ce ai ba shi da lafiya ai shi kun san tun kaza shi tun yana yaro ai kaza a'a ba haka muke so ba so muke yi mutum in ya samu mental illness din nan ma haɗu da gwamnati da mu kanmu ma'aikata da ku kanku 'yan uwa a haɗa ƙarfi da ƙarfe a taimaka wa mutumin nan ya kai wannan iyayen da gejin iya mizanin da ya kamata ya kai haka muke so
to kamar kenan watsi da ake ko halin ko in kula yana ƙara zafafar ciwon tabin kwakwalwa da wasu kan samu kenan misali
sosai kuwa saboda in ba a damu ba wa ma ya sai kai ka asibitin kowa ma zai siya maka maganin in an sai maganin wa zai tsaya a kanka ka sha maganin duk ranar da likita yace a koma asibiti bayan wata daya wa ya tsaya a kanka aka koma so kaga in the end an kyale ka forgotten
amma ta da kai
akwai lokutan da zaka ga mutanen da suke da ɗan uwa da suke da mental illness ba kona zuwa sai a ce ku kama shi ku shiga da shi daki saboda ba a so ya zo yayi abubuwa ya display ba wannan bai san akwai me irin wannan ba sai a ce a kama shi a kai shi daki saboda ba a so a fahimci halin da ake ciki
to dan haka yanzu daktar me ya kamata mutane su rinka yi misali bayan tallafi da kike magana na a hada hannu dangi da ƴan uwa a dinga ganin cewa ana yiwa mutum magani kamar yadda likitoci suka bani akwai wasu abubuwa da za su dinga taimakawa mutanen da suka gamba da taɓin hankali misali ko taɓin kwakwalwa ma dai kaman suna cikin nau'in wannan ba za su warke ba a ce an samu wani yanayi wanda rayuwarsu za ta dan daidaita
yawa to kaga duk dai mun dawo wannan mental health a workplace mutumin da ya taba samun matsala a baya ya dan ji sauki ko ya ma warke idan ya tafi neman aiki a daure a bashi in ya so sai a sa ido a kan shi fiye da yanda za a sa a kan sauran mutane abinda ake cewa sheltered supervision idan makanike ne yana da wannan skills din an kai shi gurin ogan shi sai oga ai so kake ai ba wanda yake sanna shi ya lalace ya zama bashi da amfani ka saka kanka a takaimin wanda yake da wannan matsala shine abinda a likitance muke cewa empathy idan kai ne kake da wannan matsala aka manta da kai ko aka ki baka aiki ba za ka ji dadi ba to kai da kake kai ba kai Allah ya dora wannan ba ba dan wayan ka ba ba dan dabarar ka ba wanda Allah ya dora ba sai ka ga ya zaka ce maka mishi ko da ba dan uwan ka bane ya zaka ce maka mishi ya rikin wannan maximum potential din an kawo shi walda wajen ka sai ka sa ido fiye da yanda zaka sa akan sauran mutane malam wani kaza za kai ba haka ake ba su ma sauran mutane kace su sa ido akan shi an kawo shi carpentry ko an kawo shi zai iya share-share ma wata idan yana da mental illness zai iya share-share zai iya goje-goje zai iya zama labor a gurin aiki ko da gurin government facility ne ko da gurin aikin gwamnati ne amma kawai dai abin da ake so sai a sa ido akan shi fiye da yanda za a saka akan sauran mutane
to iyaye mutum mutanen unguwa ko kuma a gari haka
wannan ya zama responsibility kenan na kowa dangi sinasu dangi in nace dangi ina nufin kowa da kowa kamar al'amari ne da ya shafi kowa kamar yadda na faɗa mental illness zai iya faruwa da kowa ba kuɗi bane ba sarauta bane ba ilimi bane akwai mutane da yawa waɗanda suke da waɗannan abubuwan da na lissafo suka samu mental illness so kai da baka samu ba sai ka taimakawa wanda ya samu dangi su sa ido makota su sa ido shugabannin unguwa su sa ido wani committee na masallaci ko wani committee na church su saka ido akan me mutumin nan yake yi ai yana zuwa asibiti ai ya ma ji sai ai likita ya ma bada go ahead cewa zai iya aiki kamar yadda dai na faɗa maka su sai a dan ba su kulawa ta musamman sannan tsangwama wanda muke cewa discrimination ko the critical comments yana dan abu kadan sai a ce kun san fa shi da mun ta taba samun matsala ba a so wannan maganganun da muke yi an kula a likitance cewa waɗannan abubuwan suna da matukar tasiri a mutane su samu cututtukan kwakwalwa ko kuma su ƙara hatsala mai ciwon kwakwalwa mu ma al'umma kenan muna da rawar da zamu taka matuƙa babba tunda ai al'umma mu muka fi yawa saboda haka ba ma son tsangwama ba ma son wannan kyamatar da wannan rashin daɗi din a gurin mutanen da suka samu mental illness da baka samu ba ba dabara ka bace na faɗa na sake faɗa yanzu na sake faɗa wanda ya samu bai kamata ka tsangwame shi ko ka faɗa mishi magana mara daɗi ba ai hadisi ne annabinmu ya faɗa ka faɗa alkhairi ko kai shi saboda haka dangi da al'umma dan Allah a daina waɗannan tsangwama da wannan critical comments
da
nuna wariya gaskiya suna da matuƙar tasiri akan mental health
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin
to mu ma mun ce amin anan To a Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin waɗanne batutuwa ne suka shige muku duhu game da cututtuka masu yaduwa a wuraren da kuke ga yadda kuka amsa mana.
Sakon farko daga Nura Abbas Ashnur yace hakika inda nake zazzabin cizon sauro yana damun mu musamman ma kananan yara. Dan haka ina kira gwamnatin jihar Katsina da samarwa al'umma jihar Katsina lungu da kauyuka maganin kariya daga kamuwa daga cizon sauro wato mosquito net. Sai Bilkisu ma da sirri ta fawa balewa tace ni batun da yafi min ciwo a cimin tuwo a kwariya shine yadda mata masu ciki suke mutuwa a lokacin haihuwa.
Sai kuma Abdulrahman Aliyu Balkori a jihar Sokoto yace hakika yau da gobe akwai abubuwa da dama da suka shige mana duhu game da cututtukan da ke yaduwa a wuraren da muke zama musamman abubuwan da suke haddasa cutar malaria wanda ke ci gaba da kama al'umma musamman a wannan lokaci.
Sai Adawu Ibrahim Gidan Zuma yace to abin ba a cewa komai mu dai muna kira ga gwamnati da ta yi kokari ta kula da rayuwar talakawanta. Abu na farko kafin wannan shine mu kam jama'ar wannan ƙasa mu ci gaba da roƙon Allah ya ba mu kariya akai Allah ya kawo sauki.
Amin. Amin.
Sai Ibrahim Suleiman yace a gaskiya yau da gobe tutar ciwon daji wato kansa domin kuwa ta fururuwa kamar wutar daji a yankunan mu.
Sai Zanna Ibrahim Mala Guru yace tabbas akwai batutuwan da suke shige mana duhu kamar su tarin TV wato fuka kenan ko da kuma kanjamau ciwo mai karar garkuwar jiki ganin yadda suke saurin yaduwa.
Sai Abubakar Muhammad yace zazzabin malaria. Sai Hamisu A Hamisu yace ni dai babu wani labari da ya shige min duhu sai dai farin ciki.
Sai yaka yaka abun farin ciki sai Allah sai kowa ya bashi shi. Sai Aminu Usman Officer yace wani hanyoyi zamu bi don ganin mun kaucewa kamuwa da cutar malaria da kuma cutar sanyi.
Sai Jamilu Tukur Udawa yace yadda cutar kanjamau HIV ke yaduwa musamman a jihar Kaduna. Sai Usman Khalid da Musa yace mu dai lafiyar makalau sai dai rashin ilimi ne yake damun yara suna zaune a gida mun kasa biya musu kuɗin makaranta.
To Allah ya hore.
Amin.
Sai Iliya Magaji yace Allah ya kiyaye mu.
Sai Zubairu Muhammad dan Daura yace yadda cutar HIV ke ƙara yaduwa a jihar Kaduna to. Sai Ya'u Yakubu Yobe yace assalamu alaikum ya rugube a zahirin gaskiya ina wasashin ba cututtukan da suka fitayar min da hankali irin ciwon hanta da kansa wato ciwon daji shi yasa nake son azanta da likita ya ƙara fayyace mana yadda zamu kare kanmu daga kamuwa daga cututtuka kuma muna bibiyan ku yau kullum.
To mun gode. Sai kuma Jalo Kanka Allah ya sa na faɗa daidai yace salamu ya rugube ni dai tun tashi na nake jin cututtuka daban-daban a ƙasa ta Najeriya kuma har yanzu ko sauro mun kasa samun korar sa ballantana manyan ciwon zamani da suke damun mu.
To Allah ya ba mu ikon
ku sai mu ce gwamnati ta zage dantse mutanen gari su kuma su zage dantse wurin kuma kiyaye mahallai.
Sai Muhammad Abubakar Rijau yace hakika yau da gobe mun ji dadi da kuka ba mu damar bayyana ra'ayinmu game da abin da ya shige mana duhu muna godiya. Shin ya zan yi in kare kaina game da samun hawan jini shiga da hanta? Waɗannan ciwuka suna cikin ciwukan da ke sauran halaka mutane a yankunanmu. Da fatan kun fahimce ni, ina muku fata alheri.
To sai Bashar Muhammad Yaldu yace turan gini turan zane kowace cuta tana neman tallafin ingantaccen abinci domin samun sauki cikin sauki bayan an sha magani. A nan babbar cutar mu ita ce talauci. Masu iya magana sun ce talauci mugun ciwo.
To fa Allah yayi mana gaba daya ya samu arziki mai amfani duk inda muke. To sai mu leka shafin mu na Twitter inda at Abdul Aziz Moa yace mu kam namu fatan alkhairi ne kawai Allah ya kare mu da duk irin wannan cututtuka. Amin.
Sai at Abdul _ Balkoro 1 yace hakika yau da gobe inda cutar HIV ke ci gaba da yaduwa a arewacin Najeriya wannan na ɗaya daga cikin cututtukan da ke shige mana ido.
Sai daga ƙarshe at S mai langelange yace kamar wannan cuta da ta shigo da ake kira monkeypox koda da ta shigo ta same mu da ciwon da ake kira chickenpox haka ma koda ciwon kanjamau ya shigo ya same mu da ciwon da ake kira kwashoko shin yaya ake bambance waɗannan ciwuka ganin cewa kamannin sa kusan ɗaya ne? To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
Da amsa tambayoyinku ne muka kawo Dr. Sani Labaran jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar Sokoto. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da shigowa filin yau da gobe da ta sani.
Sannu likita, barka da shigowa.
Barka da shigowa.
Barka na gode.
Yawa.
Ka ji tambayoyin da masu sauraro suka zubi bayar. To amma da farko bari mu dai fara da mu zaba dai kadan daga ciki ba za mu samu damar yi gaba ɗaya ba. To muna da kamar mintoci uku kowanne daga cikin
kowanne
bangare kadan ba mu dan ƙara haske game da shi. To kamar wannan dai cutar kendar birin nan ko monkeypox da ake kiran shi ko za ka fara mana bayani. Eh menene shi wannan cutar?
To masha Allah. Wannan cutan ta jira wadda take shafa dan adam halin yanzu. Cuta ce wadda take ake samu daga birai. Shine mutum na farko da aka fara ganin ta. An fitar da ita daga birai wadanda ke cikin ɗakin bincike wato laboratory a shekara 1958. Amma ba a gano ta da dan adam ba. Bata shahi dan adam ba sai shekara 1970. Wato cuta ce wadda take bayan biri kamar irin su beraye, wani birar aka ce na dambe da ake samu dambiya su ma an same su da reta. Akwai sauran irin rodent wadda ake rodent kamar irin su waɗannan dabbobin suke alaƙa da beraye su ma suna iya ɗaukar wannan cuta din. Karnuka ma an same su suna iya ɗaukar wannan aje wannan cuta din.
To ya mutum zai kare kansa daga wannan cutar?
Hello?
Ya ce ake kare mutum ya kamata wani mataki mutum ya kamata ya ɗauka don kare kansa daga wannan cutar?
To masha Allah, wato transmission wato yadda kake yaɗuwa tsakanin ɗan adam zuwa ga ɗan adam, sai ta fara daga dabba zuwa ga ɗan adam. Sannan in ta zo ta shi ta yaɗu sai ta fara yaɗuwa tsakanin ɗan adam zuwa ɗan adam kuma, wato mutum zuwa mutum.
To
matakin kariya mutum zuwa mutum ba. So matakin kariya ga wannan cuta ɗin, kamar yadda aka sani cuta ce wadda take da alaƙa da cutar nan da wadda aka ce smallpox wadda aka gama da ita shekaru masu yawa da suka
wuce. Wanda ta kashe mutane da yawa.
So cutan ado kenan ko? So cuta ce wadda take tana da alaƙa da ita. To yayin da lokacin ba da tabbulla an yi amfani da alluran smallpox aka yi jama'a kariya da ita waɗanda suke kusa da kamuwa da ita. Ba a irin rigakafi na lokacin rigakafi na mai yawa na kowa da kowa, amma waɗanda suke da alaƙa da ita kamar masu misali mutane masu mu'amala da dabbobi irin su veterinary doctors, ma'aikatan asibitin dabbobi da kuma mutane in mutum wanda yake da alaƙa da wanda yake da ita ko kana jinyar shi ne ko kuma kana tare da shi ko kuma ma'aikacin asibiti yake, to su an lokuta an musu kariya allura ne kake da wannan allura din. Amma ainihin gaskiya babu maganin wannan cuta din
a yanzu
kamar sauran cututtukan da virus take jawowa.
To likita
a ce gashi ne.
Saboda lokaci bari mu dan tsallaka kaɗan. Akwai kamar misali wani mai sako wata da take tambayar cewa Bilkisu na cewa shin me yake kawo mata ke mutuwa misali bayan wurin haihuwa ne ko irin kamar barkewar jini din nan ne da ake samu ne ke jawo wannan? Ina ga ya kamata mu dan leka nan ma.
To masha Allah, wato abin da ke faruwa game da yayin da mata suka je wajen haihuwa abin ke jawo musu matsala bai fi wuce zuban jini ba. Wannan zuban jini yayin da suka zo haihuwa idan ba a yi bincike ko kuma su yi abin da aka ce ma ANC wajen lokacin da ake awo a gano suna da wata matsala wadda ke jawo wannan zuban jini din, idan suka shigo naƙuda a wannan lokacin za su samu matsala zuban jini wanda nan za su jawo musu matsala. Sanin kowa ne a nan mu kasashen Hausa namu ba mu cika ba da muhimmanci har dai karkara ga zuwa awo yayin da mace take da ciki ba. To idan ba ka je ba za ka samu cututtuka irin su hawan jini tana ɗauke da su, idan ta shigo awo ta shigo ina guda sai abin da Allah ya yi. akwai al'ada wanda take nuna mace bata cika zuwa asibiti sai an ba ta izini so akwai delay na zuwa asibiti yayin da ta shiga naƙuda shi yana jawo matsala nan da nan eh ta samu matsalan jini ya zuba har jini ya kare ba ai sai an kai ta asibiti ba saboda za a ce sai an nemi bani an nemi izini ga wannan ga mai gida ga uwar gida maman uban gida ne baya nan irin wannan dilidin da yana da matsala sannan akwai dilidin na daukan mace daga kauyen su kuma zuwa asibiti da kusa da su wannan shi ma yana jawo babban matsala ya kafin a kawo ta saboda sanin hanyoyin karkara da kuma abun hawan da za a zo da shi kafin a bido na a bido na a hada a ce babu kudin da za a je ta za ko a zo a hada wannan na abuwa din a tsoko ta a kawo ta a tafi asibiti duniya ne wasu abubuwa abun ya riga matsala ta riga ta faru
to likita bari mu je wani kuma daban ai lalle ka da yawa cikin masu sauraron mu sun yi tambaya akan kansa wasu na tunanin wai kaman ya za a hana yada ta
suna saka ruwa kuma a cikin hanyar su sai menene mu kamata mutane su sani game da shi wannan ita wannan cutar ta kansa
to sankara ta wato ciwon kansa ciwo ne wanda ke kama jikin dan adam ko a kowane gefe akwai sankara ta mama akwai sankara ta wurin haihuwa ovary akwai sankara ta fata akwai sankara ko ina tana aika ma dan adam to cuta ce wanda take gaskiya ba za ka ce me ya dawo da wannan mutumin ba ba ka iya yau ga abin da zan yi jabin kan ya jawo kansa sankara amma akwai abin da muka ce predisposing factors wato abubuwan da suna iya kusantar da kai ga wannan cuta din
kamar waɗannan abubuwan
misali yawa misali kamar irin ke da shekaru akwai kansa na suke sun fi yawa idan shekaru suka yi sama suka kare misali sankara na fitsara kin ga ana samun ta da tsofaffi
maza kuma
sankara mahaifa eh da maza ba ita ce kuma ya sankara mazara sankara mahaifa an fi samun ta da mata da suka dan shekaru suka abin nan suka yi sama to da yawa dai tana da alaka sannan tana da alaka da agado wata tana iya yaduwa da family wato cikin in family ɗin gida daya ana iya ɗauka da uba yana iya idan ya same ta ɗansa na can shi ma zai zuwa da ita wata rana sannan akwai kuma abin da aka ce makamar lifestyle na mutane
to a likita kamar wannan lokaci kan ba zai bari mu
abin da yake ci
Dr. Sani dole ai mu sake dawowa mako
biyu dan ba
lokaci ya mana kada mu ci gaba da wannan magana
ka tsaya inda yake magana abincin da ake ci to ni na rike nan in Allah ya so ya yarda mun gode kwarai to
madalla
to gaskiya likita fa yayi bayani amma gaskiya yake sai an kara mai lokaci
sosai ai kuma
abin da mutane suke bukata su sani gaskiya
maganar mata da kama da suwa bayan haihuwa da
kuma abin mata
kama ba ku ga abin bai ba ku tsoro ba yadda suka ake ta magana yaduwa
mai fara garkuwar jiki to ina ga abin da ya kamata Maryam ina ganin ta kama mama ku mai zuwan ai kawai za a bashi lokaci ne ya kai minti 20 ma ya kai amfanin mutane
gaskiya sosai sosai ba to ma da muka ta kore ce kai wannan dai ba za mu iya fahimta komai yadda muke so mu ni ba mu samu karin haske sosai.
To Allah kai mu mako mai zuwa.
Amin amin. To ga mako kaga ma amma shafin mu na Facebook ma mutane ma na tabiye da mu suna mana tambayoyi ga Ahmad Bajoga ya ce da Allah wannan watan bai min likita me yayi bambancin cutar malaria da typhoid. Abin da ke damu mu kenan a kore yau
kuma yawanci in aka ji ka ji kaman tagwaye aka ce ai malaria da typhoid.
Duka tare suke zuwa daga Allah ya yi ku double.
Eh ga wani ma Saifullahi Abu Dan Musa ko yace hakika wannan maudu'i da kuka kawo mana a yau yayi mana dadi ganin yadda wasu mutane ke wasa da lafiyar su in menene inda daga nan sai kaga ana ta samu mahaukata to na maganan Dr. Asma Garba
to ya kace abin da ya sauka kenan yau sai kuma gobe zamu sake zagayowa da shirin nishadi yanzu a madadin
Usman Ahmad
Safina Fiso Dengi da Daniel Brown da ya hada mu da injiniyan mu ne yau da Solomon Jack da ya hada mu ta Facebook ni Maryam Bashir Bugaji ke muku sallama daga nan birnin Washington DC a huta lafiya
demokaratiya za a yi gurgurdu ciki da shi rayuwa